Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Lol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 12 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a jamhuriyar Niger ana shirin baiwa kananan hukumomi yancin cin gashin kai, wanda wasu ke ganin nauyi ne ake wayon lafta musu.
Wannan abun ba mai yiwuwa bane, tunda wuri ma su halka daga barci su sake tunani.
A Najeriya kuma wasu mata ne ke gaya ma 'yan siyasa cewa a zaɓe mai zuwa sai fa an yi yarjejeniya da wajewa da su. Muna kuma tafa da ƙarshen hira da wani ganau mai suna Garba Suleiman Kraku kan harin ranar 11 ga watan Satumba da aka kai a Amurka. Kamar kowace ranar Talata, Sule Barma na tafa da sharhin jamhuriyar Nijar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Mazauna tsibirin da ke kudancin Florida, inda mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi wa mummunar illa, yanzu aka ba su iya dawowa gidajensu har sai na tsawon makonni, kamar yadda fadin shugaban Amurka ta White House ta faɗa jiya Litini. Mai ban shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaron cikin gida Tom Bassett ya ce domin kafin abubuwa su farfado su koma yadda suke zai ɗauki lokaci, domin kuwa guguwar ta lalata gadojin da suka haɗa cikin birni da sauran ɓangaren birnin. Bossert dai yana magana ne bayan da jami'ai a Florida suka kammala dukkan bincikensu tare da auna irin illan da guguwar ta Irma ta yi. Wannan guguwar dai bayan da ta kassara arewacin Florida yanzu ta dangana zuwa jihar Georgia tare da haifar da ambaliya a wannan yankin. Wannan ne ya sa da yawan gidajen jama'a da abin ya shafa gidajensu suka kasance cikin wannan mawuyacin hali, musamman daga yammacin Florida ta gabar kogin Mexico har ya kai zuwa babban birni mafi girma a jihar, sai kuma Jacksonville da ta gabar tekun Atlantica. Jihar Florida ita ce jiha ta uku mafi yawan jama'a a Amurka, wadda take da kamar mutane miliyan 20, kuma miliyan 6 daga cikin waɗannan mutanen ba sa da wutar lantarki sanadiyyar wannan guguwar.
Aƙalla mutane 16 aka kashe, waɗanda yawancinsu sojojin gwamnati ne, biyo bayan harin da 'yan ta'addan Al-Shabaab suka kai a wani ƙaramin gari mai suna Balad Hawa wanda ke cikin ƙasar Somalia a jiya Litini, kamar yadda jami'ai da kuma mazauna inda abin ya faru suka faɗa. Majiya daga jami'an tsaro ta ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a wurare uku a cikin wannan gari wanda yake kan iyakar ƙasar Kenya da Somaliya. Harin na farko an auna shi ne a barikin soja wanda yake da tazarar kilomita 6 daga wajen garin Balad Hawa. Magajin garin Muhammad Haid ya shaidawa sashin Somaliyanci na wannan gidan rediyo cewa sai da 'yan ta'adda suka tada bom da ke cikin wata mota kafin suka dumfari sansanin sojojin. Har ila yau wata majiya mai zaman kanta ta shaidawa muryar Amurka cewa sojojin gwamnati 14 ne suka mutu sakamakon wannan harin, kana wasu takwas kuma suka samu raunuka. Haka kuma ko baya ga aikata wannan ta'asar a sansanin sojoji, sai da kuma suka shiga gari suka kai wa babban caji ofis ɗin 'yan sanda da ke cikin garin hari, kamar yadda wasu mazauna garin suka bayyana a muryar Amurka. A hari na uku kuwa maharan sun auna babbar headquarter gundumar garin ce, sai dai yayin da mayakan na Al-Shabaab da sojojin Somalia suke arangama. Su kuma sojojin ƙasar Kenya sun ƙaddamar da harin daƙile wa 'yan Al-Shabaab ɗin hanyoyin shiga ƙasar ta Kenya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban mabiya addinin Buddha na Tibet, Dalai Lama, ya yi kira ga shugaban fafutukan kare 'yancin mutanen ta ƙasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, da ta kokarta ta ga cewa an kawo ƙarshen tashin hankalin da ke addabar yan jinsin Rohingya na ƙasar ta. A cikin wasiƙar da ya rubuta mata, shugaban addinin na mutanen Tibet ya ce yana mamakin yadda lamarin ke ƙarasa kurkucewa kusan ko da yaushe. Sashen harshen Tibet na wannan gidan rediyon ya samu wannan wasiƙar, wanda har a ciki yake sake taro mata tattaunawa da suka yi a shekarun baya, salin da yake buƙatar ta yi amfani da tasirin da take da shi domin kawo ƙarshen matsalar da musulmai ke fuskanta a ƙasar. Haka kuma Dalai Lama ya gargaɗi shugabar ta Myanmar da sauran shugabannin ƙasar cewa muddin ba su shawo kan wannan matsalar ba, to ba shakka hakan zai iya janyo ƙaruwar tashin hankali da nakasar ƙaddarorin jama'a a cikin ƙasar.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da wata adawa daga wata ƙasa ba ya amince da ɗaukan wasu sabbin matakan karya tattalin arziki ga ƙasar Koriya ta Arewa saboda gwaji na uku da ta yi na makamanta na nukiliya da na wato da ake kyautata zaton sun haɗa da gagarumin bom ɗin na hydrogen. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce an ɗauki wannan matakin ne don a tabbatarwa Koriya ta Arewar cewa duniya fa ba za ta taɓa barinta ta mallaki makamin nukiliya ba. Haley ta ce waɗannan matakan na baya-bayan nan za su takura Koriya ta Arewa ta hanyoyi da dama da suka haɗa da hana ta samun isassun kuɗaɗen da za ta gudanar da ayyukanta na ƙere-ƙeren makaman nukiliya da masu linzami. Haka kuma waɗannan matakan muddin aka aiwatar da su za su rage silisi ɗaya na yawan man da za ta iya shigowa da shi daga ƙasashen ƙetare, wanda Haley ta ce Koriya ta Arewar na buƙata don gudanar da masana'antunta na ƙera makamai. Sai dai ƙasar China na jan ƙafa wajen ganin an ɗauki wannan matakin mai gauni da zai iya durƙusar da tattalin arzikin Koriya ta Arewa. A martanin da ta bayar, ƙasar Koriya ta Arewa ta ce Amurka za ta ɗanɗana kuɗarta muddin Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake aka aiwatar da wannan takunkumin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa ‘yan ta'adda su kwana da sanin cewa ba su da maɓoya. Shugaban yana magana ne salin da yake jagorantar bikin tuna zagayowar ranar da aka kai wa cibiyar cinikayyar da ke New York har yau shekaru 16 da suka gabata. Trump yana kalamin ne a taron da ya yi jama'a jawabi wanda ya gabatar a harabar ma'aikatan tsaro ta Pentagon, inda ɗaya daga cikin jiragen da aka yi fashi da su ya afka kan ginin ma'aikatar ta Pentagon a watan Satumba shekarar 2001. An da ya gudanar da addu'o'i a wurare daban-daban na tunawa da mutanen nan su kusan 300,000 da suka mutu sakamakon wannan hari na ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001.
To, labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar, inda gwamnati ke shirin baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kai mai tafiya da nauyin kula da ɓangarorin lafiya da ilimi, abinda wasu ke ganin wayan tura nauyi ne kawai, kamar wato Tamar Abari gare ki.
A cikin tsarin tafiyar da ƙananan hukumomi ne aka mika musu nauyin malaman makaranta da na asibiti a hannunsu. Koyaya suka ji da wannan ƙuduri? Yawo Abdu, magatakarda ne na kungiyar malaman makaranta ƴan kwantira giwa to sina sab ta jahar da magaran
a gudan community da tayi wani abun talaka zai yaba shi a yau mun dana Allah dauki dukiyar mu a ce akai musu su ma bisa biyan kansu ma in American da ya hin shekara biyu ma ba bai sabarki ba albashi ko mulki shi ya kuma ne zai dauko haye tallafa wani amma mun san su abu kaida kuma wannan abun doka an mun kaiwa lawyer mu ya rika ta ga ta an bi ta bisa kaida mun mu ci komai za mu samu tsoro mu gani sai iya kaiwa
shi ma Mutari Usman na kungiyar malaman asibiti wato CSAS ta nan da magaran cewa yi
matsaloli ne gwamnati take so ta huta daga wuyanta talata ya a zababbin mu na jaha-jaha su kenan in an tashi kal aizancan gwamnati ta kibiya a rikaciya zababbin mu ne nan suka kibiya, amma abinda muke so a nan mu jaddada ma gwamnati wannan abin ba mai yiwuwa bane tunda wuri ma su holka daga barci su sake tunani.
Ko menene magajin garin za su ce kan wannan tsari? Usman Kuri dan majalisa ne bugu da ƙari magajin garin Kwarnaka.
A tare da su mun san wanda yake aiki, mun san wanda bai aiki. Kina da gare mu ne mu dauki matakai wanda za mu sa mutum kai aiki a biya ka. In baka yi aiki ba mun sani.
Sani Sallau ƙwararre ne akan cin gashin kai.
Tabbata ne sai an samu sarakiya. Manya-manyan kalubale ne wanda kana gundumomi zai su fuskanta. Kananan gundumomin akwai waɗanda an yi su ne karazube. Ba su iyawa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Niger, kasanmu mun saba. Niger, kasanmu tai suna.
To a gaida Tamar da wannan rahoton kafin mu ci gaba har ila yau dai ga ƴan matan Niger. Ta gaida ƴan matan Niger yanzu kuma bari mu ƙetara Najeriya inda wasu matan kuma amma a jihar Plateau suka ce a zabe mai zuwa sai fa an daddalle komai da komai kafin su sa a samu kurkunsu. Zainab Babaji gare ki.
Mata a jihar Plateau sun fara jan kunnen ƴan siyasa masu neman zabe cewa sun gaji da rashin cika musu alƙawuran da suke yi, saboda haka a zabe mai zuwa ba sa buƙatar gishiri da zani da dadin baki. A cewar matan da nazanta da su, mafi yawan masu kada kuri'a lokacin zabe mata ne da matasa, amma da zarar sun dare kujera ba sa waiwayowa su tuna da su. Madam Christiana Kusin, shugaban kungiyar mata ne a nan jihar Plateau, ta ce a yanzu kan mata ya waye ta yadda ba za su kada kuri'a ba sai sun yarjejeniya a rubuce da wanda ke neman zabe.
Idan an zo zabe aka ce mu ba su zabe, mun da bamu yi makaranta nan ba na ce za turo mana taki gida. Kamun lokacin damuna ya zo mu ba za mu ga takin ba. Ana magana kuma cewa in aiki ya zo za tuna da ƴaƴanmu. Waɗansu mu da bamu yi nisa muka yi makaranta ba, muna kokari mu ilmantar da ƴaƴanmu. Bayan mun ba da zaben nan in aka tafi, ba za mu ji ma an kira ko mutum ɗaya. In an kira mutum ɗaya ma a cikin yaron wani ba lalle san yi da mu duka ba. Kafin mu ba da zabe yanzu sai ka mana alƙawarin abu abin da za ka yi kuma ka sa hannu. domin goban muka baka zabe mun baya zamu ga hannu ka mu fitar da takardar na sai mun bi ka inda kake don ka ga abin da da ka riga ka sa hannu za ka yi mana kuma sai ka idar mana da shi.
Ita ko Grace Jerry mai wakiltar kungiyar na kasassu tace mata suna da gagarumin gudunmawa da za su bayar wajen ci gaban kasa.
Mata na kasassu ina faɗa miki ina faɗa maka suna da karfin zuciya. Abanda kana gan kaman ba za su iya yi ba za su yi da yawan su da suke bara wallahi domin ba su da another chance ba su da another opportunity ka bata empowerment sai ka bata kudi ta ce je ki yi business na wallahi za ta yi business na za ta samu profit har za ta kawo maka returns za ta ba wai ɗan su wanda ko ba su yi na kasa ba ma za ta ba su aiki.
Professor Patricia Lar da ke aiki a Jami'ar Jos tace rashin ba mata guraben da za su kawo ci gaban kasa na zama cikas wajen inganta rayuwar al'umma.
Nigeria fa dole ta yi kokari kowane majalisa su ba mata dama dole ne su kebe sari ko na zabe ko na appointment political appointment ne a local government the state a kebe cewon 30% za a ba mata dama har da fiye. Muna gani matan da an yi kaman an ga kaman basu je makaranta ba suna iya bada da gudumawa suna nan a fanni na gona suna nan a kasuwa a ko ina matan Najeriya da za su iya kawo gudumawa cin gaban kasar nan.
Shugaban kungiya mai zaman kanta Mana Resource Development Center Hadiza Maina tace za su ci gaba da wayarwa mata kai kan yancin su.
In mun bi misali a nan Plateau ko ko Nigeria ma abun na da bada takaici in mun duba majalisan state house of assembly na mace daya a nan Plateau zaka ga cewa ba wai ba mata da suke da halin ba ko ko suke za su iya gudanar da aikin amma an danna su ko ai musu ƙarya a ce ba su da hali ko kaji ana kiran su sunaye iri-iri don dai a musgunta musu a hanna su fito su yi rawan da ya kamata.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Lallekan, a kuma gaida Zainab, to kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba, albarkacin zagayowar lokacin da aka kai babban harin nan na ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001 a Amurka, wani ga nau'dan Najeriya mazaunin Boston, wanda kuma ya auna arziki lokacin harin mai suna Garba Suleiman Krako Samunaka, ya fara bayyana mana yadda ya auna arzikin da kuma abubuwan da suka faru. Yanzu zai dora ne kan inda jirgin sama na farko ya tunkuyi tagwayen ginin World Trade Center na birnin New York.
Allah da iko sa kawai suka je suka darama wannan gini na farko shi alfayar kenan. To kowa ya zaci cewa shi pilot wato shi matukin jirgin yayi missing navigation ne wato yayi batan kai. Ya shigo da kiwon nan. Ha? Ko minti biyar ba ai ba ana cikin wannan juyayi. Muna kallo kowa ya fito ana kallo duk birnin New York a Manhattan wanda suke kusa da gurin sai ga jirgi na biyu ya taho shi ma daga nan garin namu Boston sai da ya kwana sosai ya daidaita ya buji wannan jirgin na biyu to daga nan ne fa gwamnatin America da wato intelligence security report da sauransu aka ce to wannan ba wai jirgi ne pilot ya batan kai ba ta'addanci ne ana cikin wannan juyayi sai ga kuma ɗayan na ukun ya taso shi kuma duk daga Boston shi kuma yana kokarin ya je fada White House ne gidan shugaban kasa ne wallahi wanda ya ga abin gwanin ban tausayi abin tsoro yadda zaka ga mutum bene na hawa wajen 40 ya sako kanshi kawai ya fado yadda ka san ka dauki kwai ka rotsa shi ka fasa kasa ya wargaje haka mutane suka dinga durowa saboda gaba tsini ne baya tsini ba yanda mutum zai yi kana cikin wurin wuta ne kawai jirgin saman nan man shi da ke ciki yana cin wuta ginin na cin wuta ba yanda za ka yi fadowar ma baka tsira ba to haka nan mutane suka dinga durowa suna fadowa suna fashewa suna mutuwa to abin da ya faru kenan.
To Alhaji Garba, shin a iya cewa zuwa yanzu Amurka ta murmure daga wannan harin ta'addancin koko?
To wannan abu da ya faru ya jawo mu America gane kuranta iri-iri daban-daban a addinance hanyar tafiyar da sha'anin tsaro, abubuwa da yawa ya zawo mu Amerika canji. Kaga a addinance misali akwai wurare da yawa musulmai da suka so su gina masallatai an hana su, wanda yake a nan garin ba akwai masallaci wanda yake ba irin sa yanzu. Shekara ta fi 50 an nemi a gina masallacin nan, su sun tara kuɗin su tun lokacin Malcolm X na da rai aka ki. To sai lokacin da wannan ta'addancin ya faru na September 11 aka tara musulmai, manya-manyan musulman Amerika sun lo farakan su wane ne, aka ce me yasa musulmai suke irin wannan ta'addancin a nan Amerika, shine su suka fara ba su labarin cewa ku ne kuka ce tsarin mulkin ƙasar nan ya yarda mutum ya addinin sa duk yake so yayi. To gashi musulmai suna da wurin da za su gina masallaci, kun hana su kiran sallah sai dai su yi a ɗaki, an hana su. To akan wannan dalili, yana ɗaya daga cikin dalilan da Amerika ta sassauta wannan tsananin ra'ayi na su bar musulmi su yi abubuwan da ya kamata na addinin su. Kaga anan an samu canji. Na biyu, akwai da in ka zo duk da ka zo daga duniya, in ka zo garin nan Amerika, ƙasan Amerika, za ka iya kama ɗakin hotel ka biya kuɗi cash hannu ka baka ɗaki. Za ka iya karɓar mota ta haya a bada kuɗi cash hannu a baka. To tun daga wannan lokaci Amerika ta sa dokan in ka zo za ka kama hotel sai ka bada kati. To katin na kwanka ba duk wani data naka, information naka yana ciki. Saboda in wani ta'addanci kai ma ko ina ka shiga, kamar yadda shi George Bush yace za ka gudu a Amerika, you run and hide. Ina manta
kana iya gudu amma duk dai sai an zakulo ka.
You can run but you can hide.
Haka
za ka iya gudu amma yawa sai an zakulo ka. To kaga wannan irin matakai da suka samu canji kenan.
Yanzu a iya cewa abubuwa sun sassauto kenan tunda yake an dan kwambiyu da al'amarin?
Kware da gaske, tunda yake kuma bayan abubuwa sun canza, hatta tokan gurin da ginin baragujen gurin duka an kwashe shi, an sake gina waɗansu.
To gaida marigayi Shata kuma da Garba Suleiman Kraku, Allah shi kyauta. Yanzu kuma ga Sule Mumunu Barma da Sharifin Jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain, wacce ta ruwaito cewa hukumar raya kogin Kwara ko kuma kogin Isa ABN ta gargaɗi mazaunan kewayen wannan kogi a biranen Yamai a Nishar da Malanville a jamhuriyar Benin da Jidere Bode hannun riga da madatsar Kenji a Najeriya su yi taka tsantsan, bayan da bayanai suka yi nunin batsewar kogin ta fara fice mizani. Saboda haka akwai yiwuwar fuskantar mummunar ambaliya a kwanakin da ke tafe. Jaridar La Rue de l'Histoire ta bayyana cewa wasu alhazan Niger sun ɗanɗana kuɗa a Mina sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga hukumomin aikin haji waɗanda suka yi ɓatan dabo a yayin ziyarar ta Mina, inda yunwa da ishirwa ta buɗe hallaka alhazai fiye da 3,500 baya ga matsalar masaukin da suka yi fama da ita. Alhali kowane alhaji ya biya wa hukumar alhazai koho jika 180 na sefa domin samun kulawa a tsawon kwanakin ziyarar ta Mina. Jaridar Levanaman na cewa ƙasar Nijar ta bayyana shirin buɗe tashar samar da makamashin nukiliya a shekarar 2026. Sakatare janar na hukumar Haneya mai kula da makamashin atoms Dauda Jibo da ke bayani akan wannan shiri ya ƙara da cewa a ranar 18 ga watan Disambar 2019 za a yi bikin azahar sashen soma ginin wannan tasha. Jaridar ta ce shekaru fiye da 40 Niger ke haƙo ƙarfen uranium, sai dai daga wancan lokaci kawo yau ƙasar ba ta taɓa sarrafa uranium ɗin a cikin gida ba. Faransa kawai ke ɓarje gumunta da wannan arziki da Allah ya hore wa Nijar da 'ya'yanta. La Nation ta ruwaito labarin wani yunkurin da ma'aikatar ministan kuɗin Nijar ta sa gaba don tantance ma'aikatan da suka cancanci karɓar kuɗaɗen allowance daga hannun gwamnati. Daga yanzu ana buƙatar ma'aikatan da ke samun kuɗaɗen allowance su gabatar wa ofishin ministan kuɗi takardun da ke tabbatar da cewa sun cancanci karɓar waɗannan kuɗaɗe kafin ƙarshen watan gobe. Idan kuma ba haka ba, hukumomi za su zabtare abinda suka saba bayarwa daga albashin da suke biya a ƙarshen wata, in ji jaridar La Nation. makarkare da jaridar Le Courrier wacce yake cewa shirin komawar 'yan makaranta kan ajin karatu bayan kammala babban hutu ya shiga halin kila wakala, amma kuma alamu na nunin ma'aikanta sun yi burus da halin da ake ciki. A tunaninsu idan suka sayi littattafai da biro shikenan sun gama shiri, sun manta da rigingimun da ke tsakaninsu da kungiyoyin malaman makaranta. Inji Le Courrier. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum muryar Amurka, daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina jinjina ga ƴan uwana ƴan Najeriya, hukumar EFF ta cikin farin kaya bisa jan zaki da jan kokari wanda kuka wa Najeriya. Ya Allah ka ƙara ƙarfafa muku ƙarfin gwiwa da ba ku nasara duk wani ɓata gari ɓata gurbi wanda ka san ɓata Najeriya. Ya Allah ka ba ku nasara ku tabke shi, in kuma bai ba ku nasara ba, ya Allah ka kashe shi. Najeriya ta zauna lahiya. Da ƴan Najeriya, daga dan uwa mai Allah na garin Jega.
Assalamu alaikum, mai magana Malam Malam mai zanen hura gullu. Ina kira ga masoya Buhari original, ba photocopy ba. Sai mu ƙara dagewa da Buhari da addu'a, Allah ƙara kare mu, Allah tallafa masa, Allah ba shi ikon cika alƙawarin da ya dauka. Kuma dukkan wani mutum mai ne da hannun agogo baya a wannan mulki na Buhari, Allah mai rahama shi baya. Dukkan wani mai tallafawa Buhari a wannan mulki, Allah tallafa masa. Kuma mu dage da addu'a, Allah kai mu zabe 2019. Dukkan wani mutumin da ba shi da shirin gyara a zuciyarsa, dukkan wani mutumin da ba shirin tallafawa talaka zai a zuciyarsa ba 2019 zai hoto takara, Allah kai ba shi nasara.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murai Amerika. Sunana Sani Balag da ke guru Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga NCS Najeriya, muna nan muna jiranku. 2019 muna nan muna jiranku. Akan sanatoci da gwamnonin da ɗan majalisun na tarayya da ɗan majalisun na jiha. Kun bar talakawa a cikin kunci ga tsadar rayuwa ga talauci. In wannan bala'in da nake ciki talakawan Najeriya, 'yan siyasa ne suka dasa mana shi.
Assalamu alaikum, mai magana Ali Rab kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da zagon ƙasa da 'yan majalisar tarayyar Najeriya da sanatoci suke so su kafa a Najeriya na faɗin albarkacin baki. Sutuna talakawa ne suka zaɓe su, kuma gurin talakawa za su zo. Kuma babu dokar da za ta hana talaka ya faɗi albarkacin bakinsa, matuƙar an taka shi. Kuma saboda haka talakawan Najeriya shirye suke da su maganin duk wani mai son ya karya su, mai son wanda ba son ci gabansu. Mun gane ku 'yan kama karya, ku sani da cewar za mu haɗu da ku a kwati, kuma za ku ɗanɗana kuɗarku. Kuma mun gane ku, kuma an yi walƙiya mun gan ku. Saboda haka za mu yi maganin ku da izinin Allah. Amma masu wanda suke da niyyar yin doka, wanda ba su da niyyar doka, muna tare da su 100%.
To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Mazauna tsibirin da ke kudancin Florida, inda mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi wa mummunar illa, yanzu haka ba za su iya dawowa gidajensu ba har na tsawon makonni. Kamar yadda fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa jiya Litinin, mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaron cikin gida Tom Bassett ya ce domin kafin abubuwa su farfaɗo su koma yadda suke zai ɗauki lokaci, domin kuwa guguwar ta lalata gadojin da suka haɗa cikin birni da sauran ɓangaren birnin. Aƙalla mutane 16 aka kashe, waɗanda yawancinsu sojojin gwamnati ne, biyo bayan harin da 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai a wani ƙaramin gari mai suna Belad Hawo da ke cikin ƙasar Somalia a jiya Litinin, kamar yadda jami'ai da kuma mazauna inda abin ya faru suke cewa. Majiya daga jami'an tsaro ta ce 'yan ta'addan sun kai hari ne a wurare uku a cikin wannan garin.
To nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da ya tayani da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da injiniyarmu ta wannan lokacin Malama Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima.